dukkan yabo ya tabbata ga Allah mabuwaye mai cikakken sani, sarki mai aminci. Muna gode masa domin shiryar da mu da yayi zuwa ga addinin musulunci, kuma ya gina shi akan manyan rukunai guda biyar. Kuma ina shaidawa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai Allah, ma'aboci daukaka da karamci. Kuma ina shaidawa lallai Annabi Muhammadu bawan sa ne kuma manzonsa. Tsira da aminci mafiya falala su tabbata a gare shi, da alayensa da sahabbansa da mabiyansa masu girma kuma managarta. Bayan haka, ya ku mu'minai, ku ji tsoron Allah ta hanyar aiki da umarninsa da gujewa haninsa, domin lallai Allah yana san masu tsoronsa, kuma ya sanya kyakkyawar ƙarshe ga jin tsoronsa. Tsoron Allah shi ne sababin samun alkhairin duniya da lahira. Allah maɗaukakin sarki ya ce, waɗanda suka ji tsoron Allah suna da wasu gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu a wurin Ubangijinsu. Suna masu zama a cikinsu dindindin, da mata na aure tsarkaka, da kuma yarda daga Allah, kuma Allah yana ganin bayinsa. Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa, kuma da a ce mutanen alƙaryu sun yi imani, kuma sun tsare dokokin Allah, to lallai da mun buɗe musu albarkatu daga sama da kuma ƙasa. Ya fuskantar da zance ga mahajjata, yana mai umurtar su da jin tsoron Allah sai ya ce, kuma ku yi guzuri, amma mafificin guzuri shine tsoron Allah, kuma ku kiyaye dokokina ya ku masu hankali. Kuma ya umurci ɗaukacin halittu da taimakekeniya a kan tsoron Allah sai ya ce, kuma ku taimaki juna a kan ayyuka nagari da tsoron Allah, kada kuma ku taimakawa juna a kan ayyukan saɓo da zalunci, kuma ku ji tsoron Allah, lallai Allah mai tsananin hukuba ne. Tsoron Allah shine riko da addinin Allah, da aiki da shari'arsa saboda tsoron hukubarsa, da kuma kwaɗayin kyakkyawan sakamakonsa, wato addinin Allah da ya cika sha irin kwatankwacin wannan rana, a lokacin da ya saukar da faɗinsa cewa, a yau na cika muku addininku, kuma na cika muku ni'imata, kuma na yardar muku da musulunci a matsayin addini a gare ku. Addinin musulunci yana da matakai guda uku. Mafi ɗaukaka daga cikinsu shine matakin ihsani, wanda Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fassara shi da cewa, ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, don idan kai baka ganinsa, to shi yana ganinka. Allah maɗaukakin sarki ya ce, waɗanda suka kyautata a wannan duniya suna da kyakkyawar rayuwa, kuma lallai gidan lahira shi yafi alheri, madalla da gidan masu tsoron Allah. Mataki na uku daga cikin matakan addini shine imani, ma'anarsa kuwa shine furuci da harshe, da ƙuduri a zuciya, da kuma aiki da gaɓɓai, yana ƙaruwa da ɗa'a ga Allah, kuma yana raguwa da saɓa masa. Kuma rassa saba'in da ɗoriya ne, mafi ƙololuwarsu shine faɗin la ilaha illallah, na ƙasa kuwa shine kawar da cuta daga hanya, kuma kunya wani reshe ne daga cikin rassan imani. Sada zumunci da biyayya ga iyaye, da faɗin gaskiya, da kyautata zance, da cika alkawari, da yarjejeniya, da kyakkyawar ɗabi'a suna daga cikin imani. Allah ya ce, kuma ku bauta wa Allah shi kaɗai, kada ku haɗa shi da komai, kuma ku kyautata wa iyaye da dangi makusanta, da marayu, da miskinai, da maƙwabci makusanci, da maƙwabci na nesa, da abokin da kake tare da shi, da kuma matafiyi da bayinku. Lallai Allah baya son duk wanda ya kasance mai takama, mai yawan fariya. Allah ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku cika alƙawura. Allah ya sake cewa, kuma ka ce wa bayina su faɗi magana wacce tafi dacewa. Lallai shaiɗan yana ɓata tsakaninsu, lallai shaiɗan ya tabbata maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayya ga mutum. Allah ya sake cewa, kyakkyawan abu da mummuna ba za su zama ɗaya ba. To ka ture mummuna da abin da yafi kyawu, sai ka ga wanda akwai gaba tsakaninsa da kai ya zamanto kamar wani masoyi ne na kut da kut. Ba kowa ake baiwa wannan kyakkyawar ɗabi'ar ba sai waɗanda suka yi haƙuri, kuma ba kowa ake bayar wannan kyakkyawar ɗabi'ar ba sai mai babban rabo. Kuma daga cikin imani akwai haƙuri yayin saukar bala'i, da godiya akan ni'ima, da tuba da nadama bayan aikata saɓo da ƙetare iyaka, Allah madaukakin sarki ya ce, abin sani kawai ana cikawa masu hakuri ladan su ne ba tare da lissafi ba. Kuma ya ce, ka tuna lokacin da Ubangijinku ya shelanta cewa idan kuka gode to zan kara muku. Kuma ya ce, ku nemi gafarar Ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi, zai jiyar da ku dadi mai kyau har zuwa wani lokaci sananne, sannan ya baiwa dukkan wani ma'aboci falala falalarsa. Kuma rukunan imani guda shida ne, sune imani da Allah, da mala'ikunsa, da litattafansa, da manzanninsa, da ranar ƙarshe, da imani da kaddara ta alheri da ta sharri. Allah madaukakin sarki ya ce, sai dai aikin da'a shine aikin wanda yayi imani da Allah, da ranar ƙarshe, da mala'iku, da litattafai, da annabawa. Kuma ya ce, lallai mu mun halicci dukkan komi ne bisa kaddara. Kuma ta hanyar imani ne ake samun tsira da rabauta da alherin duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ya ce, Allah ya yi wa muminai maza da muminai mata alkawarin gidajen aljanna da koramu ke gudana ta ƙarƙashinsu, suna masu dawwama a cikinsu, da kuma wuraren zama masu kyawu a cikin gidajen aljanna na dawwama. Yardar Allah kuwa ita ce fiye da komi, wannan shine rabo mai girma. Kuma Allah ya ce, waɗanda suka yi imani kuma basu gauraya imaninsu da zalunci ba, waɗannan suke da aminci kuma su ne shiryayyu. Kuma ya ce, lallai mu hakika muna taimakon manzanninmu da waɗanda suka yi imani a cikin rayuwar duniya da ranar da shaidu ke tsayawa. Saboda haka, imani da Allah ya kunshi yarda da shi a matsayin Ubangiji mahalicci mai jujjuya al'amuran duniya, kuma wanda ya siffanta da siffofi madaukaka da sunaye kyawawa. Allah ya ce, lallai Ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida, sannan kuma ya daidaita akan al'arshi, yana lullube duhun dare da hasken yini, kowannensu yana neman ɗayan da gaggawa, rana da wata da taurari abubuwan horewa ne da umarninsa. Hakika halitta da umarni nasa ne, albarkar Allah Ubangijin halittu sun yawaita. Ku roƙi Ubangijinku kuna masu ƙasƙantar da kai da kuma a ɓoye, lallai shi baya son masu wuce iyaka. Kuma kada ku yi ɓarna a bayan ƙasa bayan gyara ta, kuma ku bauta masa kuna masu tsoro da kwaɗayi, lallai rahamar Allah a kusa take ga masu kyautatawa. Kuma mun yi imani da mala'iku masu daraja. Allah madaukaki ya ce, kuma mala'iku suna yin tasbihi da yabon Ubangijinsu, kuma suna neman gafara ga waɗanda suke cikin ƙasa. Kuma mun yi imani da abin da Allah ya saukar na littattafai, daga cikinsu akwai At-Taura da Linjila, kuma Allah ya sanya Al-Qur'ani mai girma ya kasance mai ɗaukaka a kan littattafan da suka gabace shi. Allah madaukaki ya ce, Allah babu abin bautawa bisa cancanta sai shi, rayayye ne kuma tsayayye ne da zatinsa. Ya saukar da littattafai gare ka da gaskiya, ya saukar da littafi gare ka da gaskiya, yana mai gaskata abin da ya gabace shi. Kuma ya saukar da At-Taura da Linjila tun kafin Al-Qur'ani don su zama shiriya ga mutane, kuma ya saukar da littafi mai rarrabewa. Ya ƙara cewa, kuma mun saukar maka da littafi da gaskiya, yana mai gaskata abin da ya gabace shi na sauran littattafai, kuma yana mai fifiko a kansu. Kuma mun yi imani da manzannin Allah, amincin Allah ya tabbata a gare su. Allah madaukakin sarki ya ce, kuma hakika mun aika da manzanni gabaninka, sai suka zo wa mutane da hujjoji bayyanannu, sai muka tsananta damƙa ga waɗanda suka kafirce, kuma taimakon muminai ya zama wani hakki ne a kanmu. Kuma mun yi imani da ranar ƙarshe, ranar Alkiyama da sakamako da hisabi, da abin da ke cikinta na aljanna ga masoya Allah, da wuta da azaba ga maƙiyansa. Allah madaukakin sarki ya ce, tabbas gidan lahira shi ya fi zama alheri ga masu taƙawa, ashe ba za ku hankalta ba. Kuma mun yi imani da cewa lallai Allah ya ƙaddara dukkan abubuwan da suke afkuwa da waɗanda suke wakana, kuma ya rubuta dukkan halittu a cikin Lauhul Mahfuz, kuma ya ga daman samuwarsu kuma ya halicce su. Allah madaukakin sarki ya ce, sunnar Allah ga waɗanda suka gabata tuntuni, al'amarin Allah kuwa mai tabbata ne babu makawa. Kuma yace lalle Allah mai zartar da al'amarin sa ne, hakika Allah ya sanya wa kowane abu iyaka. Kuma hakika annabi tsira da amincin Allah subbata a gare shi ya fassara musulunci da fadin sa cewa musulunci shine ka shaida cewa lalle babu abin bauta bisa cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne, kuma ka tsaida sallah, kuma ka bada zakka, kuma ka azumci watan Ramadana, kuma ka ziyarci dakin Allah idan ka sami iko. Shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ya kunshi bayanin cewa lalle ibada hakki ne na Allah shi kadai, ba a karkata wani abu daga cikin ta ga wani Allah tsarkiya tabbata a gare shi, ko da ya kasance cikin mala'iku ko annabawa ko salihan bayi ko waliyai ne. Allah madaukakin sarki ya ce, ya ku mutane, ku bautawa Ubangijinku wanda ya halicce ku da waɗanda suka gabace ku don ku samu takawa. Kuma ya ce, kada ka bautawa wani tare da Allah sai ka zamto daga cikin waɗanda za a yi wa azaba. Kuma Allah ya ce, ka ce ya ku ma'abota littafi, ku taho zuwa ga wata kalma mai daidaitawa tsakaninmu da ku cewa kada mu bautawa kowa sai Allah, kuma kada mu hada shi da wani, kuma kada wani sashi a cikin mu ya riki wani sashi abin bauta koma bayan Allah. Idan kuwa suka juye baya, to ku ce ku shaida cewa lalle mu musulmi ne. Kuma cikin hakan akwai mutunta kai ta yadda ba za a gaskanta ba sai ga Allah madaukaki. Allah ya ce, idan Allah ya dora maka wata cuta, to babu mai yaye maka ita sai shi, idan kuma ya nufe ka da alheri, to babu mai juyar da falalarsa, yana bayar da shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, shi ne kuma mai gafara mai jin kai. Shaidawa lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne yana lizimta yi masa da'a cikin dukkan umurninsa, da gaskata shi cikin labaransa, da tafiya bisa tafarkinsa wurin bautarsa ga Ubangijinsa tsira da amincin Allah subbata a gare shi. Don haka ba a bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah tsira da amincin Allah subbata a gare shi ya zo da shi. Allah madaukakin sarki ya ce, hakika manzo ya zo muku daga jinsinku, abin da zai wahalar da ku yana damunsa, mai kwadayin alheri ne gare ku, mai tausayawa kuma mai jin kai ga muminai. Kuma ya ce, su ne waɗanda suke bin manzo annabi ummi, wanda suke samun sa a rubuce a wurinsu a cikin attaura da linjila. Kuma ya ce, idan kuka yi jayayya a kan wani abu, to ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzon Allah in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira. Wannan shi ne mafi alheri kuma mafi kyawun makoma. Kuma a cikin tabbatar da sakon musulunci ga annabi tsira da amincin Allah subbata a gare shi, akwai kawar da jayayya tsakanin al'umma, da ɗayanta tushen wurin cirato sakon musulunci. Kuma a cikinsa ne ibadodi ke haɗuwa, kuma hanyoyin gabatar da su bambanta, da wannan ne za mu kubuta daga bid'a cikin bautar Allah da abin da bai zo a cikin Alkur'ani da Sunna ba, kuma da wannan ne mutane za su haɗu kuma zukata su kaunaci juna. Rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci shine tsaida sallah, domin ta kasance wani tsani tsakanin bawa da Ubangijinsa, kuma wani sababi na rabautar sa da tsara lokacinsa, kuma domin ta kasance wata hanya da za ta sanya bawa ya rika hararo kulawar Ubangijinsa gare shi, sai ya samu kwarewa wurin gabatar da ayyuka da suke da nauyin da ke kansa. Kuma a cikin sallah akwai tsarki na zahiri da na baɗini, da na sarari da na ɓoye. Kuma a cikin sallar jam'i akwai dunkulewar al'umma da ƙaunar juna. Allah madaukakin sarki ya ce, ku kiyaye salloli da sallah mafi falala, kuma ku tsayi domin Allah kuna masu ƙanƙan da kai. Kuma ya ce, lalle sallah ta kasance wata farilla ce mai ƙayyadadden lokaci a kan muminai. Kuma ya ce, lalle sallah tana hani daga alfasha da mummunan aiki. Kuma ya ce, hakika muminai sun rabauta, su ne waɗanda suke ƙasƙantar da kai a cikin sallarsu. Kuma ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, idan za ku yi sallah, to ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwowinsu, kuma ku shafi kawunanku, kuma ku wanke kafafunku zuwa idan sawu, kuma idan kun kasance masu janaba, to ku yi tsarki. Kuma yace, kuma ka tsai da sallah a farkon rana da ƙarshenta, da kuma farkon dare, lallai kyawawan ayyuka suna shafe munana, wannan tunatarwa ne ga masu tunani. Kuma daga cikin rukunan musulunci akwai bayar da zakka ta hanyar bada wani kaso na dukiyar da mutum ya mallaka ga waɗansu keɓantattun mutane, wanda hakan ke haifar da amfani ga al'umma, kuma harkan tattalin arziki ta ƙara bunƙasa ta dalilinsa. Kuma a cikinta akwai tsarkake zugata daga rowa da mako da son kai, da koyawa rai gogewa wurin sakin hannu da kyauta. Daga ciki har wa yau akwai sanin halin da mabukata ke ciki, da ƙarfafa alaka tsakanin al'umma, da haɗa sassan al'umma wuri ɗaya ta hanyar riko da abin da zai samar musu da ƙauna, kuma ya dasa haɗin kai da taimakekeniya a tsakanin al'umma. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ku bada zakka, kuma duk abin da kuka gabatar na alheri, to za ku same shi a wurin Allah. Lallai Allah yana ganin abin da kuke aikatawa. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, kuma rahamata ta ga mai dukkan komi, da sannu zan rubuta ta ga masu takawa da masu bayar da zakka, da waɗanda suke su ne masu imani da ayoyinmu. Kuma ya ce, ka karɓi wani kaso daga cikin dukiyoyinsu don ka tsarkake su, kuma ka tsaftace su ta dalilinsa. Kuma Allah tsarki ya tabbata a gare shi ya sake cewa, abin sani kawai waɗanda suka cancanci karɓar dukiyoyin zakka su ne talakawa da miskinai da ma'aikatanta da waɗanda ake lallashin zukatansu, da wurin ƴanta wuyaye, da waɗanda bashi ya musu katutu, da masu jihadi don ɗaukaka kalmar Allah, da matafiya da guzurinsu ya ƙare. Wannan farilla ce daga Allah, kuma Allah masani ne kuma mai hikima. Rukuni na huɗu shine azumtar watan Ramadana, saboda abin da ya ƙunsa na koyawa rai haƙuri da danne sha'awa, da hararo buƙatar matalauta, da tarbiyyantar da rai wurin nesantar munanan ɗabi'u. Kuma a cikinsa akwai dakushe kaifin son duniya a zuciya, kuma a cikinsa akwai tawali'u da lafiyar jukkuna. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta azumi a kanku, kamar yadda aka wajabta shi a kan waɗanda suka gabace ku don ku ji tsoron Allah. Wasu kwanaki ne ƙididdigaggu, amma duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yake cikin halin tafiya daga cikinku, to ya rama a wasu kwanaki na daban. Sannan ya ce, watan Ramadana wanda a cikinsa ne aka saukar da Alƙur'ani shiriya ne ga mutane, kuma dalilai ne bayyanannu na shiriya da rabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Don haka duk wanda ya halarci wannan wata daga cikinku, to ya azumce shi. Wanda kuwa ya kasance ba shi da lafiya ko yake cikin hali na tafiya daga cikinku, to ya rama a wasu kwanaki na daban. Allah yana nufin sauki ne a gare ku, kuma baya nufin tsanani a gare ku. Kuma don ku cika adadin kwanakin Ramadana, kuma ku girmama Allah bisa shiryar da ku da yayi, kuma ku yi godiya. Rukuni na biyar shi ne abin da Allah ya datar da mahajjata ɗakinsa da shi na gabatar da ayyukan hajji, saboda abin da ya ƙunsa na tuni game da ranar lahira, da girmama Ubangiji da umarninsa a zukata, tare da sukankancewa ta hanyar miƙa wuya da yarda. Kuma a cikin hajji akwai tafiyar jama'a bisa tsari, kuma a cikinsa akwai ciyar da abinci, kama daga yanka hadaya da alwashi da fidiya. Kuma a cikinsa akwai girmama lokaci da ribatarsa cikin abu mai amfani. Allah maɗaukakin sarki ya ce, kuma ku cika hajji da umra don Allah, amma idan aka tsare ku daga shiga Makka, to ku gabatar da abin da ya sawwaka na hadaya. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, lokacin hajji wasu watanni ne sanannu, don haka duk wanda ya wajabta wa kansa aikin hajji a cikin waɗannan watanni, to babu kwarkwasa, kuma babu fasikanci, kuma babu jayayya a cikin hajji, kuma duk abin da kuka aikata na alheri, Allah yana sane da shi. Sannan ya ce, idan kuka gangaro daga Arfa, to ku ambaci Allah a wurin da ake kira Mash'arul Haram, kuma ku ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku. Ko da yake a da tabbas kun kasance daga cikin batattu, ya ku mahajjata ɗakin Allah mai alfarma, lallai tsananin kulawa da kuma muhimmancin da shugabannin ƙasar Saudiya ke bayarwa wurin raya masallatai biyu masu alfarma da wuraren aikin hajji masu tsarki da hidimar da suke gabatarwa ga mahajjata ɗakin Allah mai alfarma, wacce ta kunshi hidindimu mabambanta da samar da tsaro da kulawa sosai, dukkan waɗannan abubuwan sun ba wa mahajjata damar gudanar da ibadunsu cikin aminci da kwanciyar hankali da kuma sauki. Kuma ya zama wajibi ga musulmi ya lizimci bin tsare-tsare da dokoki da nusarwa da aka tsara don aikin hajji. Kuma wannan wani bangare ne na cimma manufofin shari'a, kuma ana lissafa hakan a matsayin sauke wajibin addini da kyakkyawar ɗabi'a da kuma wayewa da ke nuna ruhin taimakekeniya da kuma tsari. Kuma yana tabbatar da sauƙaƙa zirga-zirgar mahajjata da sauƙin gudanar da hajjinsu ba tare da wahala ko takura ba. Ya ku mahajjata ɗakin Allah mai alfarma, manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya tsaya a filin Arfa bayan ya yi huduba, sannan ya haɗa sallar azahar da la'asar, kuma yayi kasarunsu ne har sai da rana ta faɗi. Sai ya tafi Muzdalifa yayi sallar magariba raka'a uku da sallar isha'i raka'a biyu, yayi a lokaci ɗaya ne, kuma ya kwana har sai da yayi sallar asuba. Sai ya zauna yana ambaton Allah har sai da gari ya fara haske. Sannan ya tafi Mina, sai ya jefi Jamratul Aqaba da tsakonkwani bakwai, sannan ya yanka hadayarsa kuma ya yi aski, sannan ya fita daga ihrami fita na farko. Daga nan sai ya tafi ɗakin Ka'aba mai alfarma, ya yi ɗawafin Ka'aba zagaye bakwai a matsayin ɗawafin hajji, sai ya koma Mina inda ya kwana, kuma ya ci gaba da jifar jamarat a kwanakin tashrik, wato kwanakin yanyanar nama guda uku. A kowace rana yana jefa tsakonkwani guda 21 ne, kuma yana farawa da ƙaramar jamara ne, sannan ta tsakiya, kuma yana yin addu'a a bayansu, sannan ya jefi Jamratul Aqaba. Kuma ya halatta a gaggauta fita daga Mina bayan kwana biyu, kamar yadda Allah Maɗaukaki ya ce, idan kuka kammala ayyukanku na hajji, to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko ma fiye da haka. To daga cikin mutane akwai wanda yake cewa, ya Ubangijinmu, ka ba mu rabo a nan duniya, kuma a lahira ba shi da wani rabo. Kuma daga cikinsu akwai wanda yake cewa, ya Ubangijinmu, ka ba mu kyakkyawa a nan duniya, kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira, kuma ka tsare mu daga azabar wuta. Waɗannan suna da babbar rabo na daga abin da suka aikata, kuma Allah mai gaggawar hisabi ne. Kuma ku ambaci Allah a cikin wasu kwanaki kididdigaggu, to duk wanda ya yi gaggawar barin Mina cikin kwana biyu, to babu laifi a gare shi. Wanda kuwa ya yi jinkiri, to babu laifi a gare shi, amma dukkansu ga wanda ya yi taƙawa. Kuma ku kiyaye dokokin Allah, kuma ku sani cewa zuwa gare shi za a tattara ku. Ya ku mahajjata ɗakin Allah, wannan rana da kuke ciki rana ce mai falala. Allah yana ‘yanta bayi daga wuta, kuma yana matsowa kusa, sai ya yi alfahari da mutanen da ke tsaye a wannan wuri ga mala’ikunsa. Don haka, ku yawaita yabo ga Allah Maɗaukaki da ambatonsa da addu’a gare shi, tsarki ya tabbata a gare shi, domin wannan yana daga cikin wuraren da ake karɓar addu’a. Allah Maɗaukakin sarki ya ce, Ubangijinku kuma ya ce, ku roƙe ni zan amsa muku. Ya Allah, ka gafarta mana zunubanmu, ka sauƙaƙa mana al’amuranmu, ka gyara mana zuri’armu, ka shigar da mu cikin aljanna, kuma ka tseratar da mu daga wuta. Ya Allah, ka karɓi hajjinmu da ibadunmu, ka taimake mu a wurin gode maka da ambatonka da kyautata ibada gare ka. Ya Allah, ka gyara halin musulmi a gabashin duniya da yammacinta, kuma ka haɗa zugatansu, ka jibinci dukkan lamuransu, kuma ka sanya soyayya a tsakaninsu. Ya Allah, ka jibinci lamuran 'yan uwanmu a Falastinu, ka ciyar da wanda ke cikin yunwa daga cikinsu, ka ba da mafaka ga wanda aka kora daga cikinsu, ka amintar da masu tsoro daga cikinsu, ka kare su daga sharrin maƙiyansu. Ya Allah, ka datar da shugabannin musulmi zuwa ga dukkan alheri, ka sanya su zamto sababin shari'a da taqwa. Ya Allah, ka datar da hadimin masallatai biyu masu alfarma, Sarki Salman bin Abdulaziz da magajinsa Yarima Muhammad bin Salman, kuma ka saka musu da mafi alherin sakamako bisa abinda suka gabatar kuma suke kan gabatarwa ga musulunci da musulmi. Sarki ya tabbata ga ubangijinka, ubangijin buwaya daga abinda suke siffantawa, kuma aminci ya tabbata ga manzanni. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai. Kuma Allah ya yi dadin tsira da aminci ga annabinsa amintacce.